بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم Litinin shida ga watan Ramadan na wannan shekara ta 1447, wanda ya dace da 23 ga watan biyu shekara ta 2026. Daga wannan babban masallaci da ke farfajiyar ITN Zaria a wannan yammaci, Allah ya kaddare haduwanmu domin ci gaba da tafsirin da malaminmu kuma shugabanmu Sheikh Salihu Abubakar ya kasance yana gabatarwa a wannan masallaci a irin wannan lokaci, ba kawai da Ramadan ba, har ma a wajen Ramadan. To, kasancewar yau akwai uzurin da ya hana malam ya kasance a nan, sai ya zama ni ne zan gabatar da abin da ya sawwaka kamar yadda aka dai saba ana sauraron tafsir din. Kuma a tafsiri da aka yi jiya, an tsaya a matashi yadda za a shiga Suratul Muzammil. Suratul Muzammil ita ce sura ta 73 a jerin giyan surorin Alkur'ani daga Fatiha in an ɗauko Bakara za a yi nasi. Sannan kuma sura ce wacce aka saukar a garin Makka, kuma tana da ayoyi guda 20. Sura ce wacce take cike da darussa daban-daban, kamar yadda za mu ji insha Allahu tabaraka wa ta'ala tun daga mukaddimar shi malamin da ake karanta littafin tafsirinsa, wato Safwatut Tafasir na babban malami Sheikh Muhammad Aliyu Sabuni, Allah ya masa rahama. Don haka za a fara yau insha Allahu ta'ala daga aya ta farko a cikin wannan sura mai albarka, wato Suratu Al-Muzammil. Allah rahama su. A'udhu
billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
Bayan farawa da bismillah, wannan sura kamar yadda na yi bayani, wato Suratul Muzammil sura ce da aka saukar da ita a Makka. Kamar yadda kuka sani, idan aka ce sura makkiya ce, abinda ake nufi shine an saukar da ita kafin hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina. Ko da kuwa ba a cikin ainihin Makka din aka saukar da ita ba, kila akan hanya ta hijirar, ko kuma a lokacin da aka yi hijira wasu kaɗan daga sahabbai suka tafi Habasha ko makamancin wannan, duk ana ɗaukan waɗannan surori da aka saukar kafin manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka da sunan hijira zuwa garin Madina Al-Munawwara, to waɗannan surori su ne ake kira makkiya. Idan kuma aka ce sura 'yar Madina ce, wato madaniya ce, abinda ake nufi an saukar da ita bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina. kuma koda an saukar da ita ne a garin Makka a lokacin da aka yi fathu Makka misali aka taso daga Madina aka zo Makka aka bude ta aka tabbatar da tauhidi a garin Makka koda a irin wannan yanayi ne gashi dai a garin Makka ne amma tunda bayan hijira to ana kiranta Madaniya hakanan duk tafiye-tafiyen da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi a yayin tafiya din wajen zuwa ko wajen dawowa duk abinda aka saukar na sura ana kiran wannan sura sura yar Madina kasancewan bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam aka saukar da ita to kamar yadda malam mawallafin tafsirin Safwatut Tafasir ya fara galiban yakan fara da bada bayani kaman kanun labari ko kuma mabudiya ko mabudi ko matashiya game da surar da za a shiga domin ta zama ko ya zama wannan matashiya ta zamanto wato kamar shimfida ce ga mai karanta wannan tafsiri ko mai karanta wannan sura din ya fahimci sakon da ke cikin suran a dunkule ta yadda in ya tashi mu'amala da suran ya san yadda zai yi sannan kuma a ƙarshe ga abubuwan da yake sa rai ya gani ko ya fahimta in ya zama ya gaza fahimtar su a ƙarshen karatunsa na wannan tafsiri na surar ya nuna cewa an samu gazawa daga gare shi don haka malam yayi dan gajeren bayani game da ita wannan sura kafin ya shiga cikin tafsirinta ya bayyana cewa ita wannan sura an saukar da ita ne a garin Makka kuma sura ce wacce ta kunshi wani bangare na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma irin himmarsa da dagewarsa da kokarinsa wajen bautar Allah tabaraka wa ta'ala da yin da'a ga Allah madaukakin sarki da kuma tsayuwa da yake cikin dare domin yin sallah da karatun da yake yi na alqur'ani mai girma sannan ita wannan surar in ka dauke ta ka cokam babban sakon da take isarwa shine bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya shafi da'awarsa yadda ya fara ta da irin abin da ke cikin da'awar musamman ma a farko-farkonta don haka ne malam ya nuna cewa gaba ɗaya ita wannan suran mahawaruha wato abin da ta kunsa a dunkule shine abu ne wanda yake kai kawo game da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama malam ya ce shi ya sa ma aka sa mata suna al-muzammil ma'anar muzammil shine wanda yake lullube yake rufe da mayafi ko bargonsa wanda za mu je a cikin sura ɗin abin da ya sa aka ambace ta da haka ɗin malam ya bayyana cewa ita wannan sura ɗin ibtada'at suratu al-karimatu bi nida'ir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nida'an shafiqan latifa ta fara da kiran manzo sallallahu alaihi wa sallama kira wanda ya kunshi tausasawa da yin abu a hankali domin yanzu ko da misali in ka haifi da kana da ɗanka ko ƴarka in kai musu kira wanda yake kira na galatsi ko kira na tsanani ko kira na rashin la'akari da yanayi ko shekaru ko matsayi to ko shakka babu wannan yaro ba zai ga cewa kai dinnan kana girmama ko kana mutunta ko kana la'akari da yanayinsa ko shekarunsa ko matsayinsa ba to amma shi Allah shi ne mahalicci kuma shi ne buwaye gagar misali kuma kowa ƙarƙashinsa yake don haka zai iya kiran kowa yadda ya so amma saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wurinsa da kuma irin girmamawa da Allah ta'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen zance da magana da isar da umarni sai Allah ta'ala ya kira shi kira na tausasawa kira na bi a hankali da lalama domin a natsar da zuciyar manzo sallallahu alaihi wa sallama a kwantar da hankalinsa sannan kuma a nuna masa aikin da ke kansa da kuma girman aikin da nauyinsa wannan yana nuna irin yawan ko girman ko cikan lutsufin Allah da tausayawarsa da yin wato abu wanda yake mai nuna sassauci da saukakawa da Allah ta'ala yake yi ga bawansa kuma manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda shi wannan manzo ya kasance yana kokari, iya kokari, yana ma matsawa kansa, yana takura kansa wajen ganin cewa yayi bautar Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya kamata domin ya dace da yardan Allah ta'ala da shi. Sai ma Allah ta'ala sai ya ce ya ayyuhal muzammil, kunga anan kira ne wanda za a yi kiran shi da sunan shi, za a yi kiran shi da wani abun wanda ya shahara da shi, amma sai aka kira shi da wani yanayi ko wata sifa wadda ya siffanta da ita a daidai lokacin da aka kira sa din, domin ana so a kwantar da hankalinsa, a natsar da zuciyarsa, a ƙarfafa masa gwiwa domin ya tashi tsaye wajen aiki da abinda Allah ta'ala zai umarce sa ya aiwatar. Malai ce bayan wannan surar dai thumma tanawalat suratu mawdu'a thiqalil wahyi, sannan sai surar ta kuma ɗauko bayani, ta kawo bayani na girman wahayi da nauyin da ke cikin wahayi, domin shi wannan wahayin saƙo ne na Allah. Allah ya ba da amanar wannan saƙo ga annabinsa kuma manzansa, kuma aka ce ya fuskanci duniya gaba ɗaya saɓanin manzannin da suka zo kafin shi, su kowa an aiko shi ne ga mutanensa kawai, amma shi an aiko shi ga duniya gaba ɗaya. Shi kam wahayinsa ma da saƙonsa bai taƙaita ga mutane ba, har da ma aljanna. Kuma gashi ya samu kansa a garin Makka, a inda ake bautar gumaka, yanzu zai yi mu'amala da mutanen da ke taƙama da tinƙaho da baroƙoƙo da fasaha da iya magana da iya waƙa da sanin adabi na Larabci da ƙwarewa da shahara wajen zance, amma kuma ba suna bin Allah ba ne, ba sun yi imani da Allah ba ne. Waɗannan mutanen su zai fuskanta a matakin farko, kuma galibi yana da dangantaka da yawa daga cikinsu. Sun san haihuwarsa, sun san tasowarsa, sun san girmansa, sun san komai, amma haka zai fuskance su domin ya isar da wannan saƙo. Sannan a ƙarshe ma saƙon bai taƙaita ga waɗannan mutanen ba, duk duniya gaba ɗaya. Amma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, ba mu aiko ka ba face ga dukkan mutane gaba ɗaya a matsayin mai bishara da kuma gargaɗi. To domin a daidaita, a shirya shi, ya zamanto an tattale shi, an kintsa shi don ya fuskanci wannan aiki, shi yasa sai Allah ta'ala ya kira shi da lutufi, ya kira shi da yanayi wanda yake na tausasawa domin a shirya shi. Sai kuma surar ta koma tana bayani akan girman nauyin wannan aiki da aka bashi, domin bai da dama ya rage wani abu ko ya ƙara, bai da dama ya faɗe shi saɓanin yadda aka gaya masa. Kun ga kenan aiki ne babba, gashi zai fuskanci mutanen da akwai yiwuwarsu ƙalubalance shi, akwai yiwuwarsu nemi rayuwarsa, akwai yiwuwarsu takura shi su ƙuntata masa, kamar yadda kuma hakan ya faru. Ashe kenan wannan nauyi ne babba Allah ta'ala ya shirya ɗora masa, saboda haka aka yi masa wannan. Aka nuna masa siqalil wahyi allazi kallafa Allahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ta'ala ya kallafa wa manzansa sallallahu alaihi wasallam, li yaquma bi tablighihi lin nas bi jiddin wa nashat, dan ya zama shi manzan ya mike tsaye, ya tsaya tsayin daka wajen isar da wannan sakon, yana mai dagewa wajen isar da shi yadda ya kamata, kuma cikin nishadi, ta yadda ba zai zama an samu kosawa ba, ko shi ya gajiya, ko kasala ta same shi. Wasta'ina ala zalika bil isti'dadi ar-ruhi bi ihya'il layli fil ibada, aka nuna cewa zai yi shiri, yayi kintsi, yayi tanaji, yayi tattali na wannan aikin ne ta hanyar wato kyautata shiri da tanadi da kintsi na ruhi, ya zamanto zuciyarsa da ruhinsa sun zamanto a shirye, an kintsa su, an daidaita su, an tanaje su domin raya dare cikin ibada, domin wannan raya daren da ibada zai taimaka masa wajen jurewa wahalhalu da ɗawainiya da nauyin da ke tattare da wannan wahayi ko saƙon da ake so ya isar da shi. Shi yasa ma sai Allah ya ce masa inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hakika mu dinnan za mu saukar maka zamu dora maka zamu aiko maka wata magana mai nauyi wace magana ce wahayi na alqur'ani mai girma babban al'amari ne amma sai aka nuna masa to amma domin ya zama ya shirya ma wannan to kuma cikin dare ya zamanto ya tsaya wajen bautar Allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan bautar ta cikin dare ita ce tafi bada dama mutun ya shiri sosai domin da daddare komai ya nutsu amma kuma lokacin da ake bukatar a kwanta ai bacci ne to wanda zai iya daurewa maimakon ya bacci ya tashi cikin dare ya bautawa Allah ya jure ma baucin nan ya jure wa gajiyar da yayi da rana ya tsaya dan bautar Allah to ko shakka babu wannan zai iya daurewa ga duk wani abu na kalubale da zai fuskance shi a dalilin isar da wannan sakon shi yasa Allah ta'ala ce inna nashi'atal layli hiya ashadd wad'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan dawila indai wani abu ne kake so kai na rayuwa da kazarkazar da kai kawo wajen neman abinci wajen sada zumunta wajen kaza da kaza da kaza to da rana duka je kai amma da daddare ka tsaya kai bauta kai sallah kai zikirin Allah a lokacin da mutane ke bacci haka nan sai sura kuma ta umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da yin hakuri domin dabi'a ce ta isar da sako da yin wa'azi ba ga Luqman can ba da Allah ya ba mu labarin sa وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أي daga cikin abin da ya ga masa ya ce masa mene ya ga masa aqimis salata ko wa amur bil ma'ruf wa nah anil munkari wasbir ala ma asabaka sai kai hakuri akan abin da zai same ka na cutarwa da tsangwama da maganganun mutane inda zaka tsaya kan gaskiya yo ko malamin makaranta ne kana koyarwa a jami'a ko a wata babban makaranta ko a secondary ko a primary ma in ka tsaya tsayin daka wajen yin aikin ka yadda ya kamata farkon wanda zai fara sukan ka dalibi cewa ne ya cika sanin baya bada space akwai sa'ido sai a sa maka suna sa'idawa idan alkali ne ya zama yana tsayawa yana kamantawa shi ma haka abokan aikin sa tsangwame shi wadanda suka sa shi aikin ma su tsangwame shi wadanda ke rakashin shi yana aiki tare da su su tsangwame shi masu husuma da ke zuwa da shari'o'in su tsangwame shi haka dai idan shugaba ne a office idan jami'in tsaro ne kowane ne in ya tsaya dai zai kamanta sai kaga aiki ya same shi ballantana malami mai da'awa mai kiran mutane zuwa ga Allah ya umarni da kyakkyawaye hani da mumuna kullun yana cikin tsangwamen mutane saboda haka sai an yi hakuri an juriya shi yasa Luqman ya ga madansa wasbir ala ma asabaka kai hakuri akan abin da zai same ka na cutarwa na tsangwama na maganganun mutane in ka zo yin da'awa da umarni da kyakkyawa da hayin da mumuna yo ko sallah kake yi ba akan lokaci ko aka ga kana kokarin dan tsawaita sallar ko kana nafili ko da sai an rika cewa kai wani ya cika abin nan kaga kenan wasbir alama asabaka to anan ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka nuna masa sai yayi hakuri da cutarwar da mushrikai za su yi masa da kuma kaurace masa da ya kamata yayi ba tare da ya mai da martani ba in sun ga masa bakar magana ya kyale suka da ya mai da martani a farkon wahayi farkon annabta da manzanci saboda a wannan lokaci mutane ba su da yawa wanda suka yi imani sannan kuma ana buƙatar wasu su ga hakurin ya zama dalilin suka musulunta sannan a hankali in aka yi yawa ya zamanto an samu karfi an yi tanadi nau'o'in tanadi daban-daban to a wannan lokaci bayan hijira kuma sai ya zama an dawo an kalubalance su kamar yadda suke kalubalantan addini to haka dai mallai ya ci gaba da bayani ya kuma nuna cewa Allah ta'ala yayi narko yayi wa mushrikai alƙawari na abinda zai same su mumuna inda suka mutu ba su tuba ba in suka mutu ba su yi imani ba kuma tawa'adallahu almushrikina bil azabi wan nikal yawmal qiyama Allah ta'ala ya tabbatar da cewa fa ga abin da zai samu mushrikai na azaba da kuma kunkumi da baibai da za a yi musu a sa musu sarka ta wuta a yi musu kunkumi domin sun kafirce wa Allah sun mutu suna kafirci suna shirka haita yakunu fihi min alhawl wal fadhi wanda a wannan rana ta kiyama rana ce wacce akwai firgici akwai tashin hankali duk da haka su sani dai tun anan duniya ba a boye musu ba wanda ya mutu akan wannan hanya ga abin da zai faru saboda haka nan ma Allah ta'ala ya ba su wannan labari don mene domin su san fa akwai wannan yinin kuma wannan yinin zai zo kuma yini ne wanda a wannan yinin hatta yara saboda halin da ake ciki na furgici da tashin hankali zaka ga wanda yake yaro ma kansa yayi kaman furfura ya zamanto tsoho saboda me saboda tashin hankali dake wannan yini ne Allah ya ce inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aman za gussatin wa azaban alima yawma tarjufu al-ard wal jibalu wa kanat al-jibalu kasiban mahila wanda duk bayani zai zo nan gaba a cikin tafsiri din to na lura akwai nuskohi guda biyu mabanta na saboda tafsirin da ake amfani da shi a masallacin nan akwai nuskar da abu na gaba da malam ya kawo shine thumma tahaddathat as-surah al-karimah an mawqif al-mushrikeena min da'wati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akwai wanda nasu nuskar akwai wannan ana akwai wanda suke da wannan nuskar da aka kawo wannan bayanin bayan na karshe da na kawo sai malam yace thumma tahaddathat as-surah al-karimah an mawqif al-mushrikeena min da'wati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad ja'ahum bil khair wal huda فآندوه وكذبوه ووقفوا في وجه الدعوة يريدون إطفاء نور الله فأنذرهم بالعذاب الشديد وضرب لهم المثل بفرعون الطاغية الجبار أكو عند الناس نذكر أكو وانا بيانه باب ما في يوا نالو رباب أما أكو وانا بيانه أو تنذكر شو مالا أكو فائدة كم بيانه أما تأي مقدمة نصورة يتي سنن سي سورة kai bayani akan matsayin mushrikai game da da'awar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita su matsayin da suka dauka shine ba za su yi imani ba duk da cewa Annabi ya zo musu da alkhairi mai yawa da shari'a amma ba ma kawai ba za su yi imani ba sai kuma suka dauki matakin cutarwa gare shi da yin abubuwa mabambanta munana gare shi da mabiyansa malai ce to ya zama suka yi kiyayya da shi suka karyata shi suka yi kokarin ma hana da'awar ta ci gaba duk kokarin su dai wai su buce su kashe hasken Allah ta'ala amma Allah ba zai kyale ba ai ko wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafiruna koda kafirai wato walau karihal mushrikuna koda mushrikai ba su so wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikuna saboda haka na farko alkafiruna koda kafirai ba so ba hasken Allah zai cika kuma gashi mun gani a yau akwai wata nahiya daga cikin nahiyoyin duniya da za a ce ba musulunci babu wannan nahiyar akwai wata kasa a duniya da za a ce babu musulmi ba wannan kasar a iya abin da dai tarihi ko bayane na masu ilimi ya bayyana babu kasar da babu musulmi illa iyaka ana iya samun musulmin qalilun jiddan ana iya samun su yan kadan amma dai akwai su kuma ana nan addinin musulunci na ta yaduwa an waye gari a turai an waye gari coci-coci ne ake saidawa musulmi na saye suna mai da shi masallaci coci fa saboda ba masu zuwa cocin su bauta saboda haka tunda sun tsufa ba masu zuwa ko ba su da yaya kanana matasa wanda mu ga sunan tuli Allah ya azurta mu da miliyoyin su suna ta zuwa masallaci yanzu ko anan dai duk da cewa na san nan masallacin saboda malam to masallaci na dattawa amma ko a haka da za a lissafa iri na da wanda suke kasa da ni muna da yawa yana kaga kenan ashe ana nan za a ci gaba to su sai zo musulmi na ta karuwa na yaduwa su kuma wadanda za su je coci ba su da yawa suna ta raguwa ba su iya zuwa saboda tsufa ba kuma da yara ba su da yara sannan yaran ma wanda suke da nan ba su ganin sha'awa a cikin zuwa coci sun gaji sun kasa gane fa'idar saboda haka sai zama ana barin coci kashi an gina coci kato an masa ado iya ado an kashe kudi mai yawa amma ba masu zuwa saboda haka yanzu an waye gari ana daga coci ana gwanjansa al'ummar musulmi na fiya suna yin kiran sallah suna ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah to wannan yana daga abin da ya faru saboda haka Allah zai cika haskensa wannan shine kuma abinda surar ta yi ishara cewa ko an ji ko an zo hasken Allah dai zai tabbata zai kuma ci gaba to bayan nan malam ya ce sai sura din ta kare ta cikasa da saukin da Allah ta'ala ya yi wa annabinsa manzonsa sallallahu alaihi wasallama da kuma muminai gaba daya game da qiyamul layli a farkon sura an yi umarni da ai qiyamul layli a tsaya cikin dare ayi rabin dare ana tsayuwa dare ko a ma kara kadan akan rabi ko a rage kadan daga rabi to amma daga baya sai Allah ta'ala ya sassautawa manzansa sallallahu alaihi wa sallama da kuma sauran mu'minai ya zama an saukaka an nuna cewa ba sai an yi haka din ba yanzu dai ayi sallan gurgurdan abin da ya samu amma kuma ana iya ci gaba da harkokin rayuwa koda da daren nema za a iya yi amma dai a samu wani yanki na dare domin a ibada din shine Allah a ƙarshen surar gaba daya yace inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa nisfahu wa thuluthahu wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak Allah ta'ala yayi magana cewa Allah ya sani ga irin yadda kake tsayuwa amma dai yanzu aka saukaka aka nuna cewa dai abin da ya samu ai to waɗannan sune manyan abubuwan da suran ta kunsa wanda kuma saboda fa'idojin da ke ciki naga ya kamata ayi magana akan yadda shi mai tafsiri ya kawo a matsayin wato baina yadai sura wato abin da yake muqaddima kuma shimfida ga ita sura din to bayan nan Allah tabaaraka wa ta'ala ya bude wannan sura da cewa ya ayyuhal muzammil ya kai wanda yake lullube wanda yake rife a cikin daki a bargo ko a mayafi ya lulluba ya rufe cikin sa wa ake magana da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace ayya ayyuha al-mutalaffifu bi siyabihi ya kai wanda ya rufa ya lulluba da tufafin sa wa asluhu al-mutazammil malam yace asalin wannan kalmar na al-muzammil daga al-mutazammil ne ma'ana sa wa huwa alladhi talaffafa wa tagaffa shine mutumin da ya rufa ya lullube kansa وخطابه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف ما ليتشي يوى النبي مغانا تهنينا تونن صفا كود ونن صفا إن أكتشي يا أيها المزمل بأتشي يا كي محمد با كو يا كي ونن منزو سي أكتشي يا أيها المزمل يا كي ون دي كي للبي يكي ربي أما ياتي كو برغو ما ليتشي فيه تأنيس أتكي ونن أكوي كون تد حنكلي an yi ne don a kwantar da hankali a jawo annabi sallallahu alaihi wasallam a jika a ɗebe masa kewa a nuna masa yana cikin aminci kada ya damu babu tashin hankali tare da shi wa mulaqafatullah kuma tausasawa ne saukakawa ne nau'i ne na saukakawa da tausasawa malai yace qala suhay qala as-suhay as-suhabali as-suhayli mala yace shi as-suhayli mala as-suhayli yace innal araba idha qasadat mulaqafata al-mukhatab su larabawa dabi'an su in suna son su sassauta su tausasa zance ga wanda suke magana da shi ba sa son ya shiga damuwa ko ya ji kaman an zarge shi ko kuma an nuna yayi wani abu ba daidai ba idan suna son su haka wa tarakat mu'atabatahu suka ga ba za su zarge shi da komai ba to in sun tashi magana sammauhu bismin mushtaqqin min halatihi allati huwa alaiha sai su kira shi da sunan abin da yake ciki misali idan yana kishingida ne kuma ba a so a nuna kishingidan nan da yayi ba daidai bane ko ba lokacin kishingidan bane sai ya kai wanda ke kishingide kada ba zarge shi ba amma an siffanta shi ne da abin da yake to haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma akai masa malam yace ka kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ali kamar dai yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wa sayyidina ali dan abi talib hina gadaba fatimata wa kad nama walasika bijanbihi at-turab akwai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gidan sayyidina Ali dan Abi Talib kamar yadda ya saba zuwa yakan je wanda hakan yana nuna shi iyaye na zuwa gidan ƴaƴansu mata inda suka yi aure ba wai sai dai yanzu in matsala ya same ta zo gida ba ta yi yaji a lokaci zuwa lokaci uba ya kamata ya kai ma yarsa ziyara a ɗakin ta wannan zai sa idan akwai matsala ba za ta zo gida ba tunda ta san baba na zuwa za ta yi waya kamar a yanzu da ake da waya ko ta aika saƙo cewa tana son baban ta je sai yaje sai ai magana dakan daka shikan daka ba tashin hankali ba tonan asiri ba tonan filin manzo sallallahu alaihi wasallam yakan je gidan nana Fatima ya ziyarce ta yaje ziyarci Ali dan Abi Talib na dama dan uwansa ne kuma surukin sa to ya je irin wannan ziyara sai bai tarar da sayyidina Ali a gida ba sai ya tambaye nana Fatima yace mata ina dan uwan baffan naki ma'ana ina mijin naki sai nana Fatima tace wata matsala ta shiga tsakanina da shi sabani ya dan shiga tsakanina da shi sai ya kushi don haka ma sai ya ki zama a gida ya baccin da ya saba yi na rana sai ya ki yin kailulan a rana sai ya fita abin sa ai a gida sai ya fita abin sa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani mutum dake wurin je ka dubo shi mutumin da ya tafi sai ya dawo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sayyidina Ali nan yana can a masallaci yana kunce yana bacci sai manzo sallallahu alaihi wasallam bai aika a taso shi ba sai ya tafi da kansa ya je dan ya tarar da sayyidina Ali tunda ai Fatima nan yarsa ce kuma ita tace an yi sabani tsakanin ta mijinta har ma ya kusata ya fita gida sai yanzu ya kamata a lallako shi ne da gida ko ba haka ba ba ce da Allah ku kyale shi ba yayi ya bari ba haka yi ba iyaye na kokarin daidaita al'amuran da ke tsakanin ƴaƴansu a gidajen mazajensu ƴaƴansu tare da matansu don kar a samu matsala da yaje sai ya tarar da sayyidina Ali yana kwance yana bacci amma sashin mayatun sayyidina Ali ya dan sauko kasa ya taba kasa har kasa ya dan taba wannan mayafin shine sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce masa kum aba turabin kum aba turabin tashi ya kai baban turbaya ya kai wanda kasa ko turbaya ya makale masa a jikin tufafi kaga anan bai nuna sayyidina Ali yayi ba daidai ba da ya kaurace wa gidansa da ɗakinsa da iyalinsa ya je masallaci ya kwanta saboda sabanin da shi kanunsu me yayi sai ya siffanta shi da halin da yake ciki domin tunda dai ga turbaya kasa kura a cikin tufafinsa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da wannan ya ce masa kum ya aba turabi tashi ya kai wanda turbaya ko kasa ko kura ta makalewa mayafinsa to larabawa suna wannan isharatan ila annahu mulaqafun lahu wanda hakan ishara ce dake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mulaqafa wato ya tausasa ya jawo shi kusa ba ya zarge shi bane walan yu'atab alaihi amma na ga wata nuskar wa ghayru atibin alaihi ban san wace ce nuskar da ake amfani ta nan ba walan yu'atab alaihi ne walan yu'atab wa ghay alaihi ba to walan yu'atab alaihi bai zarge shi ba saboda haka yayi mulaqafa da shi ya tausasa mashi ya faɗi abin da yake siffar halin da yake ciki maimakon ya ce tashi Aliyu ya aka yi kaza me ya faru bai gaya masa haka ba sai ce kum ya aba turabi a wata ruwayar aka nuna manzo sallallahu alaihi wasallama har ma yana kakkabe masa kuran daga tufafin nasa daga mayafin nasa yana cewa kum ya aba turabi don mene don mulaqafa to shine irin wannan usulubin Allah ta'ala ya amfani da shi ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam sai ma lati alfa'idatu thaniya to wannan fa'ida ta farko kenan me ce ce fa'idar farko ita ce dama in ya zamanto larabawa za su yi magana da mutum sukan yi amfani da irin wannan usulubi na tausasawa da jawo hankali da kwantar da hankali da natsar da zuciya ba tare da zargi ba to wannan a cikin wannan magana ta Allah ta'ala ya ayyuhal muzammil akwai wannan fa'ida ta biyu malam ya ce at-tanbihu li kulli mutazammilin raqidil laylahu akwai fadakarwa ga duk mutumin da ya je ya kwanta ya lulluɓe jikinsa yana ta bacci cikin dare maimakon ya tashi ya danyi ibada ko da nafila raka'a biyu ko ya yi zikirin Allah ko ya yi wani abu na alkhairi sai ya koma ya je kawai ya kwanta tun farkon dare sai an tashe shi da asuba to akwai fadakarwa gare ni da kai da ku da mu da kowa da kowa cewa wannan fadakarwa ce mecece fadakarwan litanabbaha ila qiyamil layli cewa kowanne ya rika tunani ya fada ku zuwa ga qiyamul layli wa zikrillahi ta'ala da ambaton Allah madaukaki la'anna al-ism al-mushtaqqa min al-fi'l yushtaraku fihi al-mukhatab wa kullu man ittasafa bi tilka sifa domin a harshen larabci in aka tsago suna daga aiki in ya zama an tsago suna daga aiki domin yanzu ai aikin ne ainihin ya lulluba ne ko ba shine aikin ba sai aka tsago sunan shi aka kira shi al-muzammil wato wanda ya lulluba kansa kun ga an tsago sunan daga me daga aikin sa na lulluba jikinsa ko na rufa kwanciya da rufan jiki ko rufewar jiki ko ba haka ba wannan aikin ne aka tsago sunan daga gare shi aka kira shi da al-muzammil to malam yace a larabci in aka tsago suna daga aiki to an larabawa suna daukan cewa wannan sunan da aka tsago an yi tarayya a tsakanin wanda ake magana da shi da kuma duk wanda ya siffantu da irin wannan abin nan gaba saboda haka ni ma in naje yanzu na kwanta na lulluba na sa bargo na rufe jikina sai asubahi zan tashi ni ma ina cikin al-muzammil saboda haka tunda an cewa annabi kumin layla illa qalila to wannan na nuna ni ma ya kamata in tuna da wannan umarni da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama in tashi cikin dare in yi dan abin da zan yi koda ba yawa dama ba zan yi irin na manzo sallallahu alaihi wasallama ko kusa ma ko kamantawa ma sai dai kwatanci kawai koyi kawai amma ba zai zama kwatankwacin irin wannan ba amma dai to sai a kamanta din wa sababu hadha tazammul malai yace dalilin wannan lulluba da shi manzo sallallahu alaihi wasallama yayi ma ruwiya fi sahihi abinda aka rawaito cikin sahihul bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lamma ja'ahu jibrilu wa huwa fi gar hira cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da mala'ika jibril ya zo masa yana cikin kogon hira fibtida'il wahayi a farkon faruwan wahayi raja'a ila khadijata manzo sallallahu alaihi wasallama ya koma gida wajen matarsa na Khadija yar Khuwailid yarjubu fu'aduhu zuciyarsa tana raurawa tana bugawa saboda me saboda tsorata da yi ya ga mala'ika Jibril a siffarsa ta asali ya gan shi da fukafukai rututu ya tokare ya mamaye sasannin sama gaba daya manzo sallallahu alaihi wasallama ya duba sama bai ga wani abu ba sai waɗannan fukafukan bai taba gani ba bai ji labarin irin wannan ba saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya koma gida hankali a tashi zuciya tana bugawa tana raurawa tana makyarkata kamar yadda dai ɗabi'ar dan adam haka take in wani abu ya tsorata shi faqala ya koma wajen nana Khadija ya ce mata zammiluni zammiluni ku lullube ni ku rufe ni ku rufe ni yanzu idan yaro misali yana jin sanyi ba yakan ce mama a rufe ba a rufe shi ba ko mutum ne ma haka ko babba ne ma in bai da lafiya kuma misali ba zai yi da kansa ba ba yakan nema a lullube shi ba to manzo sallallahu alaihi wasallama a halin da ya samu kansa a wannan lokaci na damuwa na tsoro saboda bai taba ganin irin wannan abu ba an zo an kama shi an rike shi da karfi aka rike shi aka ce masa ikra kai karatu shi kuma zuwa sun cewa bai je wata makaranta da ya zauna aka koya mai karatu ba saboda haka ya ce ma annabi kare ni ba na karatu ban yi karatu ba aka kama shi aka jijjiga shi aka rike shi aka ce ikra yi karatu har sau uku manzo Allah ya ce ma annabi kare shine aka sauka masa da ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam zuwa waɗannan ayoyi guda biyar saboda haka da ya dawo gida hankalinsa a tashe bai taba ganin irin wannan ba bai taba jin labarin wannan ba don haka ya zo yana cewa zammiluni zammiluni kullulluɓe ni kullulluɓe daga nan ne aka samu asalin ya ayyuhal muzammil daga wannan lokacin da ya dawo nana Khadija ta lullube shi bayan ta lullube shi shikenan da ya samu kansa ya zama hankali ya dawo masa natsuwa ta dawo masa hankali zuciyarsa ta natsu hankalinsa ya kwanta wannan tsoro ko firgici ya gushe masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata labarin abin da ya faru sannan ya ce mata laqad khashitu ala nafsi ni fa na ji wa kaina tsoro ina tsoron abin da zai biyo baya ban san wannan abin ba me nana Khadija ta gaya masa nana Khadija sai ta ce masa wallahi Allah ba zai kunyata ka ba wallahi Allah ba zai kunyata ka ba domin kai din nan kana sadar da zumunta kana sadar da zumunta ba ka yanke zumunta kai ne gaskiya ne baka magana baka fadi sai gaskiya kai ne hidima ne ga baki kana daukan bakuncin baki kuma kai mai tsayawa ne tsayin daka wajen ganin an tabbatar da gaskiya wadannan abubuwa guda hudu na naka ji ta fadi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa ba fa an riga an sauka manzo alqur'ani ne ba aka faɗa haka ba a saboda dabi'un da yake da su dama tun talatale a haka yake don haka ta tabbatar masa da wannan ta kuma nuna masa wanda duk yake wannan Allah baya kunyata shi ya jama'ar musulmi mu duba mu ga wadannan abubuwa mu kuma kalli kanmu a yau tun daga mallaka ya kawo mana wannan hadisin to mu dauki darasin da ke cikin hadisin ya muke da zumuntan mu muna sadar da ita yaya muke game da fadin gaskiya muna tsayuwa akan gaskiya muna fadin gaskiya ko muna shararata muna fadin gaskiya yadda take ko kuma muna ƙara gishiri a cikin abin da zamu fadi ya muke game da baki waɗanda suka zo waɗanda ya kamata a kula da su baƙonka ne ɗan uwa ya zo ana ba su kulawa ko ko a'a ba a ba su yaya muke game da gaskiya ga ta mun santa za mu iya ba da gudunmuwa mu tallafa ta tsayu a tabbatar da ita muna tsayawa tsayin daka don ganin haka waɗannan abubuwa mu tambaye kanmu ya ku ƴan uwa a takaice dai mallam ya kawo wannan hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi kamar da na ambata saboda haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cewa ya ma kansa tsoro ya ji ma kansa tsoro wa akhbaraha bima jara ya ba ta labarin abin da ya faru hadisin yadda yazo cikon sa shine sai nana Khadija bayan ta gaya masa cewa ta bashi tabbacin Allah ba zai kunyata shi ba sai kuma dan ta ƙara nutsar da zuciyarsa sai ta dauke shi ta tafi da shi wajen kawunta Waraka ibn Nawfal wanda shi mutum ne wanda yake wato yana da ilimi ya san littafin at-Taura ya san littafin Injila Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin dan ta ce ka saurari abinda sarkinka zai faɗa ma ya bashi labarin abinda ya faru a matsayin shi na sarkinsa a matsayin shi na dan uwansa Laraba haka suke sakayawa ai nana Khadija ai babanta dan uwan shi ne saboda haka dan uwan shi ne to kaga shi ita Khadija yar dan uwan shi ne to mijinta ma dan uwan shi ne ma'ana kenan tace mai saurare shi ya bada labari ya komai yace naji maka ina tsoro sai waraka ce masa ai wannan da ka gani dan sakon ai manzo ne daga Allah dan sako ne daga Allah shine irin wanda yazo wa Musa shine wanda yazo wa Musa ma'ana malaika Jibril ce ina ma da ina da rai lokacin da mutanen ka za su fitar da kai da na taimake ka taimako mai yawa anan ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu mutanen makka za su fidda ni daga garin mu waraka ya ce masa ai ba wanda ya taba zuwa da irin wannan sakon da yanzu ka zo da shi fa ce an yi adawa da shi to a shahidu a cikin wannan maganar shine Allah ta'ala ya kira manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da aikin da yake ciki na lullube jikinsa da rufe jikinsa saboda halin da ya samu kansa bayan yayi ya hadu da malaika Jibril don haka Allah ta'ala ya ce masa al-muzammil shine mallai ce fa nazalat ya ayyuhal muzammil sai wannan sura ta ya ayyuhal muzammil sai ta sauka ai ma'ana ya ayyuhal ladhi talaffafa bi qufifatihi ya kai wanda ya rufe jikinsa ya lulluba da mayafinsa ko da bargonsa wattaja'a fi zawiyati baitihi ya koma ya kwanta a wani gefe wani sashi wani gefe dan gefe a cikin ɗakin sa wanda da shibaha man yu'assir rahata was-sukuna wa yuhawilu takhallusa mimma kullifa bihi min muhimmatil umur sai zamanto shi manzo sallallahu alaihi wasallama da ya rufe kansa ya koma gefen daki dan dai kada ma ya zo tsakiyar daki saboda tsoron in ya koma gefe ya ƙara nisa ya ƙara buya ko ya shiga kaman saku ko kurya to sai zama yayi kama in ji malam da wanda ya zamanto yana san wato yuqsiru ba yu'athiru ba can yuqsiru arrahata wanda ya zama ya zabi ya huta ya zabi hutu was sukuna ya samu sukuni ya sarara ba tare da wata damuwa tare da shi ba wa yuhawilu at-takhallusa mimma kullifa bihi min muhimmatil umur kuma yake kokarin ya ga ya kubuta ya zan ya sance kansa ya kubutar da kansa ya wato ya kwance kansa ko ya sulale daga abinda aka dora masa na nauyi domin idan mutum ya zaman to yanzu an zo neman sa misali ko kuma ya san za a zo neman sa mutane ba su kan shige ɗakin matansu bane su shiga karkashin gado ma saboda wata fitna in ta taso ko baka ba ko suke kuriya su buya ai kaga yana so ne me ya kubutar da kansa daga wannan halin da yake tunani to annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama yayi kama da wanda za a ce yanzu yana kokari ne ya sance ya kubutar da kansa ya zara jikinsa daga wannan nauyin da ake so a dora masa wanda nauyi ne da yake da alaka da babban al'amari muhimmin al'amari to shi yasa sai Allah ta'ala ce qumil layla illa qalila ya kai wanda yake lullube tashi kai tsayi wan dare ka tsayi da dare gaba daya illa qalila sai ka dan zaka bari yi tsayi wan dare ta hanyar ibada kai sallah na tsawon daren gaba daya in banda kadan na yankin dare da zaka bari ai da ittazammula ka bar wannan lulluba wanda kai wata laffufa da wannan rufa da kai ka bar su wan shab li salatin layli ka nishadantu ka tashi ka maida himma wajen yin sallah cikin dare wal qiyam fihi sa'atun fi ibadati rabbika ka kuma tsaya a cikin wannan daren na awoyi kana mai bautar ubangijinka Allah tabaaraka wa ta'ala li tasta'idda lil amri al jalil dan ya zama ka shirya kai tanabi ka zama cikin shiri ga wannan al'amari babba wal muhimmati shaqa da kuma aiki wanda yake mai nauyi mai wahala da Allah ta'ala zai dora maka ala wa hiya tablighu da'awati rabbika lin nas shine isar da sakon ubangijinka ga mutane wa tafsiruhum bid-din al-jadid da kuma ilmantar da su sanar da su game da wannan addini sabo domin musulunci a wannan lokaci sabo ne gare su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bada addinu ghariban addini ya zo ya fara a matsayin bako saboda haka a wannan lokaci a makka addinin bako ne saboda sun yi nisa ga barin duk wani abu na shari'ar manzanni da suka gabata waɗanda suke yahudawa ko nasara a wancan lokaci a garin makka ƴan tsiraru ne kirgan yatsu ana ma maganar cewa ba su wuce mutum uku ba wasu suka ce mutum biyar iyakansu kenan waɗanda suke suna da'awar akwai addini na Allah kuma akwai manzanni kuma suna bin wannan abin da aka karanta amma duk sauran mutanen makkan a galabiyarsu dai suna bautar gumaka ne to yanzu za a zo musu da wani kira za a zo masa da wani sako kaga wannan sako a matsayin sabo ne gare su shi yasa mallam yace saboda ya zama yayi kintsi yayi shiri yayi tanadi na isar da wannan sako na ubangijinsa wato da'awar da Allah ta'ala ya aika sa da shi da ilmantar da mutane da sanar da su da nuna musu wannan addini wanda yake sabo ne summa wadaha al-miqdara alladhi yanbaghi an yasrifahu fi ibadati llahi faqala sannan sai Allah ta'ala ya bayyana adadin da ake bukata na lokacin da zai bada ga wannan bauta ta Allah cikin dare tunda an ce masa qumil layla illa qalila to wannan tsayi wannan daren da zai dukkan dare ne farkon dare ne tsakiya ne karshe ne awa nawa to shine sai Allah ta'ala ya bayyana ya fayyace adadin lokacin da ake so ya bada shi dan wannan bauta ta Allah cikin dare sai Allah ya ce nisfahu kai tsayi wannan dare na rabin daren gaba daya ka tsaya na tsawon rabin dare saboda haka misali yanzu in mun dauka dare na shiga karfe misali 7 ko mu ce shi da 7 saura kwata misali lokacin alfijir ya rada wato rana ta riga ta fada gaba daya to mun kaddara shi haka mu kuma kaddara cewa alfijir na kitowa karfe 5:30 wannan kaddarawa ce kun ga kenan in ma ka ce 7 ne daga 7 zuwa karfe 5 kana da awa nawa 10 haka ne to ga kuma 5:30 muka ce kuma nan 7 saura kwata kana da awa 10:45 to kaga rabin sa kana maganar me kenan awa 5:27 da minti da minti 22 kai da rabi ko da minti 22 shine zai baka in ka hada biyu zai baka 10 da minti 45 kenan yanzu in zaka yi wannan ibada ta tsayuwar dare a bisa wannan siyakin ayar kenan zaka raye rabin dare ne akalla ka samu awa 5 a wannan lokacin da muke ciki na yanayin faduwar rana da kuma fitan alfijir aw in qus minhu qalila ko kuma ka rage kadan daga wannan rabin ka rage kadan daga wannan rabin ya zaman to baka kai rabi ba awa 5 da minti 22 da rabi ka kai kila a ce awa 4 da rabi ko awa 4 da minti 22 da rabi kaga ka rage awa 1 kenan ya zama dai in qus minhu qalila daga wannan rabin daren da aka fara dora maka a matsayin benchmark to ka rage kadan ne aw zid alayhi ko kuma ka yi ma kari akan rabin ya zaman to maimakon awa 5 da minti 22 da rabi a kiyasin yanzu wannan lokacin da muke ciki to kai awa 6 ko kai awa 6 da rabi kaga ka dan yi kari akan ma rabin dare auzid alayhi ay kumli salati wal ibadati nisfa al-layl ka tashi domin kai salla kai sauran nau'in ibada na zikirin Allah da sauran su nisfa al-layl na tsawon na rabin dare aw aqalla min an-nisfi qalilan ko ka rage daga rabin nan kadan ya zama ka rage kadan ne daga rabi minti 30 minti 20 awa ɗaya kololuwa ci zaka rage akan rabi din aw aksara min an-nisfi ko kuma kai fiye ma da rabi din amma ya zama rabin abinda za ka kara dan kadan ne wal muradu an takuna hadhihi sa'atu tawilatan abinda dai ake nufi shine ka tsawaita sallah kawai cikin dare ya zama ka samu dai awoyi masu yawa kana ibada da haitsu la ta killu an sunusun laili ta yadda ba zai zama ya gaza ɗaya bisa ukun dare ba domin an ce nisfahu aw in qus minhu qalilan wato rage kaɗan daga rabin zai iya komawa kamar ɗaya bisa uku yanzu ga rabi a tsakiya an ce ko kai ƙari ko kuma ka rage to in za ka ƙara kar ka wuce 2 bisa uku 2 over 3 in za ka rage kar ka gaza 1 bisa uku 1 over 3 in kayi rabi daidai yayi in kayi kasa kadde ka gaza 1 over 3 daya bisa uku sulusul layli kenan in ka kara kar ka wuce sulusayil layli 2 bisa uku dan in ka wuce haka kaman ka raye dare gaba daya ne alhali jikinka na da haƙƙi idanuwanka na da haƙƙi iyalinka na da haƙƙi saboda haka kar ka cika ya zama gaba daya daren ka raya sannan kar ka gaza ya zama to kuma baka da himma baka da nishadi da sauransu amma kamar yadda muka ambata a ƙarshen surar Allah ta'ala ya saukaka wannan sai zama an ba kowa dama yayi abin da kawai zai iya gurgudun ikon sa na bari mu kai wannan saboda haka dai haitsu la taqillu an sulusul layli ta yadda ba za ka gaza kai ɗaya bisa ukun dare ba wala tazidu ala sulusaini ko ba za ka wuce 2 bisa uku ba qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace inna qiyamal layli qiyamul layli tsayuwa cikin dare ayi ibada kana faribatan ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance farilla akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li qaulihi saboda fadin Allah qumil layla da aka ce ka tashi kai tsayuwar dare umarni ne wal amru kuwa lil wujubi umarni na nuna wajibci ne in ba an samu karina da take kauda wajibcin zuwa ga mustahabbanci ba ثم نسخ بقوله تعالى اما sai aka zo kuma aka shafe sannan sai aka shafe wannan wurin na qumil layla illa qalila sai aka shafe wannan bangaren ko wannan ayar da kuma wata ayar a cikin dai surar biqauli ta'ala da fadin Allah ta'ala faqra'u ma tayassara min ku karanta abin da ya sawwaka na alqur'ani a cikin sallan ku ta dare kaga kenan zakai abin da ya samu ne kawai wa kana بين اول هذا الوجوب ونسخه سنه ما لا يتي اتكانن wannan umarni na wajibci ai sallah zuwa lokacin da aka ce an shafe an bada dama ai abin da ya samu an samu tsawon shekara daya kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shekara daya churchur a bisa wannan asarin na Abdullahi dan Abbas ya shekara daya churchur yana yin ibadar dare kullun yana yin abin da bai gaza sulusi bai wuce sulusai kullun cikin dare sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine sai malam ya bayyana cewa wannan sura din wa hadhihi suratu allati nusikha hiya as-sura wa hadhihi as-suratu allati nusikha akhiruha awwala wannan ita ce surar da farkonta ya zama karshenta ya shafe ta wato karshen sura sai ya zama ya shafe farkon ta domin an ce qumil laila illa qalila umarni ne dole ayi amma sai aka shafe ta da innallaha ya'lamu annaka taqumu adna min thulthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak ya zamanto an mashi sauki to kenan karshen suran shine ya shafe ne farkon sura din wannan ita ce sura tilo da malamai ke ambata cewa karshenta ya shafe farkonta wannan kuma ya daga cikin wato ijazul qur'an yana daga cikin abin da yake dole ne mutum ya sallama indai mutum mai hankali ne cewa alqur'anin nan lallai daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala yake don haka zamu dakata anan insha Allah tabaraka wa ta'ala sai in Allah ya kai mu gobe sai kuma in mallan Allah ya sa ya dawo zai zo ya ci gaba bi iznillahi tabaraka wa ta'ala kuma bai dawo ba dai to zabi asha abin ne insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka Allah ya mana gamdakar na samu labari yau da safe akwai dan uwan mu wanda aka ce ba a gani ba kuma ga alama an ce har zuwa yanzu ko babu labarin sa ayya abin da na samu bayani kafin in shigo nan yanzu to muna roƙon Allah ta'ala ya bayyana shi cikin aminci Allah tabaaraka wa ta'ala ya bayyana cikin aminci Allah ta'ala ya bayyana shi cikin aminci Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya ya tabbatar da tsaro da aminci a cikin mu Allah tabaaraka wa ta'ala ya karba mana ibadodi da muke a cikin wannan wata azumin da tarawih da sadakoki da sada zumunta da ziyara da dukkan ayyukan alkhairi da muke karatun alqur'ani da sauransu Allah ta'ala ya amsa mana muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin zamani Allah ya kare mu daga fitintunin zamani muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya ƙara mana ilimi ilimi ya zama mai amfani wanda ya zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ba muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya mana gamdakatar cikin magana da aiki Allah ya karba ayyukan Allah tabaaraka wa ta'ala ya datar da mu Allah ya kama hannayen shugabannin mu ya riko da hannayen su zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ya ba mu shugabanni masu tausayi da jin kai masu sanin ya kamata masu kokarin ganin cewa sun tabbatar da alkhairi a cikin al'umma sun kawo al'umma sauki muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya taimake mu ya jama'ar musulmi kamar yadda muka sani an ambata a wannan masallacin akan minbari an fadi a wurare da yawa a lokacin da aka yi taro na malamai kafin wata ramadana wanda majalisar koli ta kula da harkokin shari'ar musulunci ta ƙasa wato Supreme Council for Sharia in Nigeria bisa jagorancin Dr. Sheikh Bashir Ali Umar limami na Al-Furqan an yi bayani cewa har yanzu dai al'ummar musulmi muna da kaikayi a zukatanmu game da abin da ya shafi shugabancin wato hukumar zaɓe ba dan saboda wanda aka ba shugabancin nan ba musulmi bane ba shi bane daga lokacin da aka fara kafa aka fara yin zabe a Najeriya ina jin an samu shugabannin hukumar zabe daban-daban na wacin gadi da wanda ya dade da sauransu an yi sun kai 11 a cikin mutum biyu ne musulmi rak al'ummar musulmin Najeriya ba su taba kyama ko kyashi ko nuna rashin yarda ko rashin jin dadi game da wanda aka sa a matsayin wanda ba musulmi ba yana shugabanta ba wanda ya taba damuwa domin abu ne na gwamnati za a iya sa kowa abu ne na ƙasa kowa zai iya zama ba wani bambanci a cikin wannan lamarin to amma sai zama wanda aka ba wannan shugabancin na yanzu akwai damuwa me tace damuwar mu kun sani damuwar mu ita ce yana da kiyayya da gaba ta musamman ga addinin musulunci da al'ummar musulmin Najeriya kun sani mun ambata ko akan minbari bawan Allah nan yayi rubutu shafi sama da 80 yayi bayanin cewa ana kashe waɗanda ba musulmi ba a Najeriya ana musu kisan kiyashi kisan gilla ake kashe kiristoci a Najeriya kuma yayi kira zuwa ga kasashen waje da kungiyoyi da kasashe su kawo dauki ga kiristocin Najeriya don haka halin da al'ummar Najeriya take ciki musamman mu musulmi da ke arewa na yanzu irin wannan abu da America take da sauransu duk yana da alaka da irin waɗannan kiraye-kirayen da shi wannan mutumi shugaban hukumar INEC da ire-irensa da ire-irensa wanda suka yi a cikin ƙasa da wajen ƙasa sannan a cikin rubutun nan ya bayyana cewa duk abin da ake yi na satan mutane da garkuwa da su sai an biya kuɗi da kuma abin da ya shafi harkar Boko Haram duk ana yi ne wai don a musuluntar da Najeriya don a tabbatar da jihadi kuma wai dama ƙoƙari ake a ci gaba da jihadin Shehu Usman Danfodio wai Shehu Usman Danfodio shi ya asasa wannan abu kenan yanzu jihadin da Shehu Usman Danfodio ya yi da abinda aka yi na gyaran kasa da amfani wanda hatta kasashen duniya wadanda ba musulmi ba da yawa sun yadda an yi abubuwa na alkhairi sun ga tsari irin wanda ba san shi a wasu wurare ba amma sai ana nuna cewa yanzu wannan abin da ke faruwa ta'addanci da abubuwa marasa kyau wai duk wani nau'i ne na kokarin ci gaba da wancan tsari din ya jama'ar musulmi yanzu wannan abun yayi daidai ga al'ummar musulmi mun ji dadin sa amma na adalci to wannan shi yasa dole ne duk wata munasaba ai kira zuwa ga al'umma sun wannan ya kamata mu ta addu'a Allah ta'ala ya kawo mana dauki wannan lamari babban kuma babu alkhairi mu a ganin mu cikin sa domin a kawo wanda yake al'ummar musulmi duk da yawan su suna ganin ba zai masa adalci ko ba sharri akai masa ba bai kuma fito ya karyata ba bai fito ya ce ba shi bane don haka waɗannan abubuwa da su yayi ya isa fa a tuhume shi da cin amanar kasa treasonable offense kai kira zuwa ga mutanen kasashen waje da kungiyoyi da kasashe daban-daban na waje su kawo dauki Najeriya ma'ana a dauke wa Najeriya matsayin ta na kasa mai yanci kenan sovereignty in Najeriya ake so a kwashe to wanda yayi wannan ai kaga yayi abin da za a yi tuhuma su ma da cin amanar kasa treasonable offense amma sai aka waye gari kuma yanzu shine yake jagorantar al'amura na zabe wanda nan gaba za a zo a ce kuma an yi bakon kowa ya sani al'ummar musulmi ba suna kiyaya da wannan abun wai dan ba musulmi bane wannan ba gaskiya bane kowa ya sani ba wanda yake cewa wannan abun bai dace ba dan shi ba musulmi bane wallahi ba haka bane duk magana ita ce saboda shi ba adali bane shi ba mai gaskiya bane shi ba wata alama da ke nuna cewa ya ma yarda da Najeriya yayi imani da Najeriya a matsayin kasa guda daya tunda wanda yake kira a zo a tarwatsa ta a kawo dauki ga wasu 'yan kasa a bayan ga shugaban kasa na nan ga dukkan hukumomi suna nan na jami'an tsaro amma ya ga cewa zai kira a zo don a yi wani abu ai kaga wannan ba ya ma yarda da kasan a matsayin kasa ɗaya ba ce kuma sai a ce shi ne yanzu yake shugabantar jama'a to wannan dai sako ne mun kuma isar Allah ya san mun isar kuma kun san mun isar saboda haka kowannenmu yana da aiki a gabansa na a yi addu'a da faɗakarwa da kira zuwa ga yin abin da ya dace Allah tabaraka wa ta'ala ya san dace Allah ramma a yi mana addu'a
عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله